I'm a super duper fly.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 30 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga kanin labarai.
An kashe akalla mutane 18 yayin da wasu 30 suka jikata bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wasu mata 'yan kunar bakin wake ne suka kai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar, inji shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta yankin. A yau Lahadi, sojojin Isra'ila sun kara dannawa a unguwar Shijaya da ke arewacin Gaza, kana suka kara kutsawa a yammaci da tsakiyar birnin Rafa da ke kudu, inda suka kashe akalla falastinawa 6 kana suka lalata gidaje a cewar mazauna wuraren.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kimanin mutane 7 ne suka rasa rayukansu, sannan kuma da dama sun jikkata a tashin wani bom a garin Goza da ke jihar Borno. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adam daga Ghana. Baya ga haka kuma muna tafe da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. An kashe akalla mutane 18 yayin da wasu 30 suka jikata bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wasu mata 'yan kunar bakin wake ne suka kai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar, inji shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta yankin. Borno dai na cikin shekaru 15 na hare-haren masu ikirarin kishin Islama, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba wasu miliyoyi da muhallansu. Duk da cewa sojojin Najeriya sun rage karfin mayakan, amma har yanzu suna kai munanan hare-hare a kan fararen hula da kuma wuraren tsaro. Barkindo Sa'idu shi ne babban daraktan hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Borno. Ya ce wasu da ake zargi 'yan kunar bakin wake ne suka kai hari daban-daban a wajen bukin aure da jana'iza da kuma asibiti, inda suka kashe mutane tare da jikata wasu da dama a garin Goza. Saidu ya ce an tabbatar da mutuwar mutane 18, adadin da ya hada da kananan yara da manya da kuma mata masu juna biyu. Sai dai babu wata kungiya ko mutum da ya dauki alhakin kai wannan harin. A yau Lahadi, sojojin Isra'ila sun kara dannawa a unguwar Shijaya da ke arewacin Gaza, kana suka kara kutsawa a yammaci da tsakiyar birnin Rafa da ke kudu, inda suka kashe akalla falastinawa 6 kana suka lalata gidaje a cewar mazauna wuraren. Tankokin yakin Isra'ila da suka koma cikin Shijaya kwanaki 4 da suka wuce sun yi barin wuta akan gidaje da dama, lamarin da ya sa iyalai suka makale suka gaza ficewa, a cewar mazauna yankunan. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce ayyukan da sojojinta ke gudanarwa a Shijaya a cikin 'yan kwanaki sun kashe 'yan bindigan falastinawa da dama, sun gano kuma tarin makamai, sannan suka lalata gine-ginen soja. A jiya Asabar, ma'aikatar ta sanar da mutuwar sojojin Isra'ila 2 a arewacin Gaza. Bangaren mayakan Hamas da kawayenta mayakan Jihadi Musulunci sun ce an gwamzaka zabin fada a Shijaya da Rafa. Suna cewa mayakansu sun harba rokokin lalata tankoki, kana suka harba bama-bamai akan sojojin Isra'ila da ke aiki a wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu kada kuri'a a fadin kasar Faransa sun dungumar rumfunan zaɓe yau Lahadi a zaɓen zagaye na farko na majalisar dokoki da ake kallo na musamman da ka iya mika gwamnati a hannun masu kishin ƙasa masu ra'ayin mazanjiya a karon farko tun zamanin turawan Nazi. Sakamakon zaɓen zagaye na biyu da za a kammala a ranar 7 ga watan Yuli ka iya yin tasiri ga kasuwar hada-hadar kuɗi a Turai da taimakon da kasashen yamma ke yi wa Ukraine da kuma yadda za a kula da makaman nukuliyar Faransa da harkokin soja a duniya. galibin masu kada ƙuri'a sun nuna damuwa akan tsadar rayuwa da matsalolin tattalin arziki da kuma rashin gamsuwa da salon mulkin shugaba Emmanuel Macron wanda suka ce akwai girman kai kana bai san hali da talakawa ke ciki ba. Jam'iyyar Marine Le Pen mai kinjinin harkokin yanci rani ta yi amfani da wannan batu ta kuma ƙara iza damuwar musamman a shafukan yanar gizo kamar TikTok kana ta mamaye dukkan ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a kafin zaɓe. Wata sabuwar haɗaka a ɓangaren masu sassaucin ra'ayi ta New Popular Front tana ƙara ƙalubalantar Macron mai aƙidar kasuwanci da haɗakarsa ta masu matsakaicin ra'ayi ta Together.
Jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Borno a Najeriya, wasu mata da ake zargin ‘yan ƙunar baƙin wake ne su biyu sun tada bama-bamai guda biyu a garin Goza da ke jihar a wajen taron biki, inda kimanin mutane bakwai suka rasa rayukansu sannan wasu da dama suka jikkata a tashin bom ɗin. Wakilin murya Amurka Ibrahim Mustafa ya aiko mana da wannan rahoton.
Kimanin mutane bakwai ne suka rasa ransu ciki har da yar kunar bakin wake yayin da 15 suka samu raunuka a tashin bom a karamar hukumar Goza da ke jihar Borno. Yar kunar bakin waken da ke goye da jaririya wacce shekarunta ba za su wuce 20 ba ta kusa tarun daurin aure inda ta tada bom din wanda ya sanadin kashe mutane biyar da ita da ta tada bom din da jaririyar su bakwai inda 15 suka samu raunuka aka kai su asibiti don duba lafiyansu. Bayan faruwar hakan bom na biyu ya sake fashewa a wajen tarun jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu, sai dai a wajen mutum ɗaya ne ya rasa ransa 18 suka samu raunuka a yayin da wacce take rike da bom din ta zo da gudu da niyyar kusawa cikin tarun masu jana'izar inda bom din ya tashi da ita. Wata uwa da tashin bom din ya shafi yaronta ta bayyana irin yadda yaron nata yake ciki a asibiti.
Sunana Aisha kan yanayin da ya ga suna yarona ko magana ma baya yi yanzu haka jiki gaba ɗaya ya mutu na sun mutu da yawa yanzu da muna fama muna cikin baƙin ciki amma ubangijin Allah ya yi mana Allah ya kawo musu sauki. Ni kan ina cikin baƙin ciki don yaro daga kuma gana baya yi ina cikin baƙin ciki tun jiya yaro da baya magana.
Wasu mutane sun bayyana irin yadda wannan lamari ya jefa mutane cikin halin damuwa bayan faruwar lamarin.
Duka abubuwan ya faru da su gaskiya ba kuma na daɗi ba gaskiya sai da hakuri. Amma muna nan dai muna iya kokarin mu muna ga mu ga cewa an samu saukin abubuwan gaba daya so duka ga muna muna nan hospital muna bibiyan da abubuwan ya faru da su gaba daya so muna cikin su da al'umman Goza kuma muna neman dauki a gurin manya-manyan mu na Goza da kuma Sipot da su baba da kan Umaru Zalman gwamnan mu kenan. Muna neman dauki gaskiya muna neman dauki sosai har ga Allah akan yanayin abubuwan da yake faruwa. So muna neman taimakon su jama shine abin da muke neman.
A gaskiya mun dan saki jaki alhamdulillah ganin cewa kwana biyu irin wannan hayaniyan ba mu ji shi ba to ƙara faruwan shi ya sa mun tsorata wanda kuma muna addu'a Allah ya kare mu kuma muna so jama'an tsaro da kuma duk wanda suke da hannu akan tada himma wajen ganin cewa wannan abin bai ƙara faruwa ba kuma muna roƙon Allah ya kare mu gaba daya.
Abin da ya ba daɗi gaskiya sai dai ubangiji Allah ya kiyaye mu Allah ya kuma ya kare na gaba don gaskiya ya tayar da hankalin mutane sosai.
Ba mu ji daɗi ba mun yi jimami da tashin bom a ƙaramar hukumar Goza. Muna kira ga mahukunta hukumomi sake dantse wajen sake tabbatar da tsaro a jihar Borno domin in ba zaman lafiya babu abin da yake tafiya.
Yanzu haka dai rahotanni mabambanta na cin karo da juna idda wasu rahotanni suke tabbatar da tashin bama-bamai har guda hudu a garin na Goza. Sai dai a zantawa na da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno ASP Naso Nahun Kenin ya tabbatar min ta wayar talho yadda lamarin ya faru.
Abin da ya faru shine jiya da Islam faru kenan cewa an tashi daga bikin aure ana dawowa Primary Banki Junction a garin Goza. So a kan ci junction din na wata mata da yaro baya sai su tana tare da na'urorin fashewa sai abin ta amsa da kashe ita da yarta da kuma mutane biyar da duka bakwai kenan. So bayan haka aka samu mutane 15 wanda suka ji ciwo. So bayan haka ana duwan jana'izar a wanda suka rasu sai nan kuma wani na'urorin fashewa kuma ta sake ta amsa don wata ne ta doka tana gudu ne za ta shiga tsakanin jama'a kamar kowa ce. Unfortunately abin ya kashe mutum guda ɗaya don kuma farko guda biyu sha takwas suka ji ciwo.
Yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da bincike da ma duba wasu wurare da inganta tsaro don kare faruwan hakan a nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryan Amurka daga Maiduguri.
To madalla a gaida Ibrahim Mustapha. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Mutane biyu sun mutu sa'annan mutum na uku ya ɓace bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya janyo zaftarewar ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar Switzerland kamar yadda 'yan sanda suka bayyana a yau Lahadi. Guguwa mai ƙarfin gaske ta afkawa ƙasar mai yawan tsaunuka da ruwan sama a ƙarshen makon nan, inda aka kwashe ɗaruruwan mutane a yammacin ƙasar bayan da kogin Rhône da magudanan ruwa suka karye. Jami'an ceto sun gano gawarwakin mutane biyu da suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a yankin Fontana, inji 'yan sandan yankin Ticino na masu amfani da harshen Italiya a cikin wata sanarwa. A cewar wata jaridar yankin ta La Région, waɗanda suka mutu mata biyu ne da suke hutu a yankin. A ƙarshe, an yi hasashen mahaukaciyar guguwar Beryl za ta yi ƙarfi zuwa matakin guguwa na hudu, yayin da ta nufi kudu maso gabashin Caribbean, inda aka fara rufe harkoki a yau Lahadi, a daidai lokacin da jami'an gwamnati suka yi kira ga jama'a da su nemi mafaka. An ba da faɗakarwar mahaukaciyar guguwa a Barbados da St. Lucia da kuma St. Vincent da tsibirin Grenadines. Beryl ta kai ƙarfin mataki na uku da safiyar yau Lahadi, ta zama babbar guguwa ta farko a gabar da tsibirin Lesser Antilles da aka yi a watan Yuni, a cewar Philip Clotbach, mai binciken guguwa na Jami'ar Colorado. Beryl yanzu ita ce guguwa ta mataki na uku da aka taɓa samu a tekun Atlantika a watan Yuni, bayan guguwar Audrey a shekarar 1957 da ta Alma a shekarar 1966, a cewar masanin guguwa Michael Lowry.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba, dandalin 'yan jarida.
Zango makocin mutum yake ba shi sauyin na ɗan jarida.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandalin mitarin albarka ta dandalin 'yan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Yau cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala, shirin ya sake maido da mu a nan kasar Ghana, kuma za mu tattauna da wasu ƙawayen aiki na da su kasance 'yan jarida, kuma za mu tattauna ne kan wasu abubuwa da suka fi ɗaukan hankulan jama'a a cikin wata ɗaya da ya gabata. Sunana Hamza, ina matukan farin cikin kasancewa da ku a halin yanzu. Sai dai yau za mu tattauna kan wasu muhimman batutuwa ne da suka shafi zaɓen da za a kaddamar a wannan shekarar ta 2024, hasatan batun kananan makamai da aka ce suna hannun daidaikun jama'a, kuma hakan na barazana ga zaɓen da za a kaddamar a wannan shekarar ta 2024. Mun tattauna akan wannan batu haka zalika a baya-bayan nan ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NPP mai mulki a yau, Dr. Mahmudu Bawumia, ya gabatar da sunar ministan makamashi a ƙasar Ghana, Dr. Matthew Opoku-Prempeh, a matsayin wadda zai taimaka masa yayin da ake tunkarar zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokokin ƙasar Ghana. Amma jama'a masu sauraro, ku dakace mu da mun sake dawowa mun tattauna da Abdullahi Shamunu Bako na sashen Hausa na RFI Shafi, haka zalika Malam Aminu mai gaskiya na gidan talabishin din Baina TV dake Accra babban birnin Ghana. Ku da kace mu
su ku tiro ku jo mareda ba su ta da dan jarida aka da araya suna anan babu bomba ya jarida.
Masu sauraro barkanku da sake dawowa daga hutun takaitaccen rabin lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko. Ai fadawa na sun yi shiri kuma za mu tattauna akan batutuwa da suka shafi wato wannan kasa gabaki da. Ai fadawa na matukan farin ciki da samu ku hali yanzu.
To barka da wannan lokaci ya yanzu.
Masha Allah. A bayan nan hukuma da ke kula da kananan makamai a nan kasar Ghana ta Small Arms Commission ta nuna fargabar ta mutuka bisa yawan makamai da ke hannun daidaikun jama'a wadda ba a yi rajistar su ba. Inda ta bayyana cewa adadin waɗannan makaman sun kai miliyan 1.1 kuma yana barazana ga tsaro na kasar Ghana da ma zaɓen kasar. Na daga cikin majawabai da suka gabatar wa hasatan ɗaya daga cikin jami'ai da ke kulawa da harkan tsare-tsare na wannan hukuma Mr. JP Asante, wai akwai muhimmanci sosai da masu ruwa da tsaki su kuma su bada nasu gudunmuwa ganin yadda zaɓen wannan shekarar 2024 ke cike da cece kuce. Abdullahi Shamunu Bako, a matsayin ka na ɗan jarida, ya kaji da wannan kira?
Kwarai kuwa yana da matukar muhimmanci a ce an haɗa kai da masu ruwa da tsaki musamman jami'an tsaro bangarorin daban-daban, bangaren jami'an 'yan sanda, bangaren soji, bangaren hukumar shige da fice da dai sauransu. Amma akwai abin da ke da matukar ban damuwa shine ita hukumar kula da kananan makamai yadda ba ta iya gano makaman da yake ta ba da lasensin su domin a sabunta su. Saboda idan a namu fahimta na mu sani a matsayin ɗan jarida, duk lokacin da aka ba da lasensin makami imma bindiga ne ko manyan harsashi ko da shauransu, akwai bayan shekara ɗaya dole ne ka dawo ka sabunta shi. Amma da dama ba sa sabunta makaman da aka ba su.
Amma akwai waɗanda suke sabunta, wannan fahimta da daman waɗanda suka yi lasisin
ba su zuwa su sabunta. To shi yasa ita hukumar ma bata san ba ta iya wa gano adadin makaman da ke waje. Banda hakan kuma muna da matsalar raunin iyakokin mu wanda mun sani ana bi ta barorin hanya ana shigo da waɗannan kananan makamai. In kana son ka san lalle kan akwai makamai a wannan kasar, shi lokacin zaɓe ko lokacin siyasa kamar da muka sani mun sani za ka ga cewar bindigogi makamai na hannun ɗaiɗaiku, wani ma ba lallai ya sa suturar jami'an tsaro ba, amma za ka ga yana rike da bindiga, wani abu ne ya irin bad morning shot da sauransu, yana barazana bainan jama'a ba cewa komai. Ina ya samu bindiga? Ka ga wani ga su nan tattaki da kansu suna rike da bindigogi suna gadin wasu manyan 'yan siyasa, ina suka samu bindigogin? Ni shaidar ga naune ba jiyau ba. A wancan zaben da aka yi daga Aiwasu West Ogun, na tafi ɗaukar rahoto na je na tarar da wasu wanda yake mutanenmu na zango ne suna Hausa. Malam Bako ka zo na mu fa mun zo mu yi barazana ne. Nan aka yi harbi aka harbi, yanzu na maka magana wani aka ya zama gurgu aka harbi kafarsa, ina ido na ganin ido.
Alhaji Baba kenan daga Fadama.
Kwarai kuwa, yanzu aka kafar nasa ya zama gurgu ba iya tafiya, kuma waɗanda suka yi wannan aikaceniya ba iya an hukunta su ba. To kaga waɗannan abubuwa ne mai matuƙar da musamman ma a wannan lokacin da muke shiga zaɓe, mun ga cewa kamai sun yawa. In ba mu sa hankali ba, mace-macen da aka fuskanta a wancan lokacin bakwai da sauransu ake cewa yiwuwa ka iya fi haka.
Abdullahi Shamunu Bako, na gode kwarai da gaske. Muna ƙara tunasar da jama'a, gwamnatin Ghana dai bata yi kasa a gwiwa ba kokarinta na neman tabbatar da cewa ta shawo kan wannan matsala. Kuma wani taron da ta haɗa kai da kungiyar haɗin gwiwar ƙasashen yankin yammacin Afirka masu fafutukar ra'ayi cigaban tattalin arzikin ƙasashen wato ECOWAS da ma ainihin majalisa na dukkan duniya a kokarin tabbatar da cewa an rage yawan makamai da ke hannun wato jama'a da ba su tare da lasisi. Amma kuwa ana buƙatar shawara wanda in ya kai ga gwamnati yiwuwar za ta yi ta ƙara ainihin ɗaukan mataki musamman ma yayin da ake shirin wato zafi. Malam Aminu, mai gaskiya wani shawara za ka bai wa gwamnati domin ganin an samar da wasu dabarun shawo kan wannan matsala na yawan makamai da ke hannun ɗaiɗaikun jama'a a ƙasar?
Ana za wani lokaci an ce wai watan duk wanda ke da makami ba lasisi ba ya kawo za a yi mai afuwa in ya so aka bi a bashi wani kudi ma. Shin na aka kwana kan wannan abin da ke kare wannan makamai cikin ƙasa akan zinari ta barauniyar hanya? Mu duba yanda ake halbe-halbe cikin dajujjukan makaman da ake kamawa ba su da lasisi.
shin hukumar da ke kulawa da makamashin ta sa ido kan wannan kawai dai tana ce wai hannun mutane jama'a akwai makamai a hannunsu shin hanyoyin da ake bi ake shigowa da shi shin ta iya ta gano kuma ta nemi hanyar da za ta bi ta dakile wannan mu duba irin abinda kasan Libya ya janyo irin makamai da ya bazu a kasashen Afrika ba kana nan kawai ba kowa ya ribanci wannan yakin da aka yi kasan Libya ni dai gani na hukumar da ke kulawa da kananan makamai kamata ta yi kokari ba wanda ke so makamai ya fita don muka duba yanda wa'ansu ƴan siyasa ke amfani da makamai wurin rufunan zabe da yanda ake halbe halbe kuma ɗan gidan majalisa ma ta fita bindiga ta halbe halbe me aka ce so shi ni gani na dai wannan lokaci zaben da za yi in bai la akari ba ababar kamar yanda malam Shamu ne irin kalaman da ke fita bakin ƴan siyasa za su yi duk yanda za su kare jam'iyyarsu kuma muna ganin cewa mafi saukin hanya shine ayi tashin hankali shine ake ganin cewa wai za a iya ci zabe kuma ba haka bane
eh nagode kwarai da gaske bar mu zo kan wato mawdu'in mu na biyu amma kafin haka jama'a masu sauraro ku danda ka ce mu
makocin mutum yiti ba shi sauyin dan jarida dan
jama'a masu sauraro
za mu tattauna akan mawdu'in mu na biyu wanda zai kai mu shalkwatan jam'iyyar NPP mai mulki a nan kasar Ghana a karon farko an jihohin arewa mai nisa za su yi takara na shugaban kasa da suka hada da John Dramani Mahama da kuma Dr. Mahmudu Bawumia su dukkanin su ko sun taba zamowa mataimaka na shugaban kasa jam'iyyar NDC babban jam'iyyar adawa a nan kasar Ghana ta riga ta zabi mataimakiya ana mata kira da suna Professor Jane Nana Opoku Ajiman to sai dai jam'iyyar NPP mai mulki a yau da mataimakin shugaban kasa aka tabbatar da shi a matsayin takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar NPP Dr. Mahmudu Bawumia sai an yi ta cece kuce kan jinkiri ko kuma tafiyar Awenia da yake yi wajen fitar da mataimakinsa amma a baya-bayan nan ya gabatar da sunan minista na makamashi a nan kasar Ghana Dr. Masiu Opoku Prempeh a matsayin mataimakinsa bar mu zo kan Abdullah Shamun Baku mu je ko shin tabbatar da koko sunan Dr. Masiu Opoku Prempeh da aka gabatar har in an tabbatar da shi a matsayin mataimaki na Dr. Mahmud Bawumia shin akwai wani gudunmawar da zai bayar wajen ganin jam'iyyar NPP ta lashe zabe na bana
warai kwa wannan gabatarwa da aka yi na Dr. Matthew Opoku Prempeh wanda ku sani da napo bai zo mana da ban mamaki ba saboda iya girman sa da kuma fice da yi harkar siyasa da kuma irin gudunmawar da bai wa jam'iyyar NPP kuma san shi Dr. Matthew Opoku Prempeh ya fito ne a jihar Ashanti jihar Ashanti na daga cikin jihohi da ke baiwa jam'iyyar NPP kuri'u a duk lokacin da ta lashe zabe a bisa kan dole ne ya wajaba akan jam'iyyar ta yi iya yadda za ta yi na ganin cewar ta baiwa jam'iyyar rabonta koko kasanta na wannan tafiyar akai hisa bai zo da mamaki amma shi Dr. Matthew Opoku Prempeh ayan kwanakin baya ya fito ya wasu zafafan kalamai musamman ma a daidai lokacin da ake fama da matsalar nan na dauke-daukin wutar lantarki ke hadda fitowa da zafafan kalamai na cewar wanda suke ba wannan kasar fatan cewar ana cikin dumso su ci gaba da wannan duba amma da dama al'ummar kasa sun ga cewar kamar kalamansa bai yi ba da sauransu waɗanda masu sharhi a kan al'amuran siyasa na ganin wannan ka iya janyo masa barazanar rashin zabansa a matsayin mataimakin dan takara na Dr. Mahmud Bawumia amma mun san komai ya dai ne wannan matsala ne cikin gida an ya sasanta dan mai irin gashedi da cewa ya rika daidaita kalamansa saboda hisami bai zo mana da mamaki ba abin da yana da jan aiki a matsayin shi na mataimakin dan takara
bari zo kan malam Aminu mai gaskiya malam Aminu mai gaskiya ba Dr. Matthew Opoku Prempeh kadai ne wanda ya kudurta aniya na neman a tabbatar da shi a matsayin mataimakin wato dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar NPP ba akwai minista da ke kulawa da harkar neman ilimi a nan kasar Ghana akwai shugaban jami'ai na gwamnati wato chief of staff Efrema Opare da dai sauransu shin baka ganin har in aka tabbatar da Dr. Matthew Opoku Prempeh minister makamashi zai iya ya sanya wasu daga cikin waɗanda su ma suka kudurta aniya kusata har ma ya kawo rarraba a jam'iyyar wanda zai iya yayi tasiri kan zaɓin da za a kaddamar ta bangaren ladan kuri'u da ake kyautata da tunyuyar jam'iyyar NPP za ta iya samu
abu dai ne zaka duba duk jam'iyyar siyasa in zai zabi wani zai duba ya yanayin me shi yake ne wanci dangi ya fito ciki ko a'a ya ya tafiyar da neman wurin ilimin shi da aikin da yi kuma kaga mata Opoku Prempeh gidan uwa masarauta ne gidan uba masarauta ne saboda shi kuma yanda masarautan Asante kenan, wato Asante Kingdom kenan. So da shi fidda shi ina ga jam'iyyar MPP ta yi daidai, to amma kamar yanda wa'ansu ƴan gidan majalisa nan wannan jam'iyyar MPP suka fito yanzu haka suke cewa su sunan shi da aka ayyana, ina ga inda masala yake kenan. Kuma in ka duba yanda bakin jini jam'iyyar MPP take samu a nan jihar Shanti, gani cewa jihar Shanti ta ce wai jam'iyyar da ya zama da cibiyanta ne nan jihar Shanti ba ta yi kokari ta yi ayyukan cigaba a wannan jiha na Shanti ba. So shi yawancin mambobin jam'iyyar masu yin hushi wanda suke cewa ba za su sake zaben jam'iyyar nan ba, to ganin cewa an zabi Matafoku Prempeh za a ayyana sunan shi, inda ayyana sunan shi akwai jan aikin da ya kamata yi, ya za yi a shawo kan waɗanda suka yi wuce cewa ba ayyukan cigaba, gwamnati bai ayyukan cigaba, ganin cewa cibiyar wannan jam'iyyar na MPP nan jihar Shanti ne kuma ita ke mulki ba ta iya ta yi wani abin a zo gani. So shi babban aiki ne dai, to amma zaben shi ina gangara da aka zabe shi.
Masha Allah, jama'a masu sauraro, anan muka kawo karshen shirinmu. Sunana Hamza Adam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To jama'a masu sauraron mu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Babangida Abubakar Fajewa daga ƙaramar hukumar Takai. Ya ce abin da yake faruwa a yankunanmu na ƙaramar hukumar Takai shine tsadar kayan masarufi. A wannan hali da muke ciki, masara ta haura naira 2,500, shinkafa kuma ta haura naira 4,000. Ina talaka zai sa kansa? Ya kamata gwamnati ta tsaida farashi na bai daya, kuma ta sa ido kan 'yan kasuwa masu gallazawa masu saya. Wannan kuma sakon cewa ya sace mahaifiyar mawaki Rarara a garin su na Kahoto dake jihar Katsina. Wannan kam tabbas babu dadin ji. Al'amarin tsaro a kasar mu Najeriya kam ya zama abin tsoro. Domin abin har ta kai ga yau ya koma kan waɗanda ke cewa tsaro ya samu a kasar mu Najeriya a cikin waƙoƙin su. Sako daga Sama'ila Agnes Malam Faturi, mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger. Sako daga Sani mai lange-lange Alwaya Wuri ya ce muna marhabin da bude cibiyar agajin gaggawa saboda barkewar cutar kwalara a Najeriya, ganin cewa talakawa ne suka fi kamuwa da cutar. Da fatan Allah ya ba waɗanda suka kamu da cutar lafiya, amin. Sako na ƙarshe kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatima tan Salati Goma ga Annabin Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Annabin Rijau. Suka ce tallafin kuɗin da gwamnatin Najeriya ke bayarwa ba zai magance halin da talakawan Najeriya ke ciki ba. Don haka ya kamata a maida tallafin man fetur shine kawai mafita, domin cire tallafin man fetur ne silar haifar da duk wani hali na matsin rayuwa da muke ciki. Don haka tunda dai ga maciji bai kamata a tsaya dukan sawu ba. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
An kashe akalla mutane 18 yayin da wasu 30 suka jikata bayan wasu jirin hare-hare da ake zargin wasu mata 'yan kunar bakin wake ne suka kai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar, inji shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta yankin. Borno dai na cikin shekaru 15 na hare-haren masu ikirarin kishin Islama wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba wasu miliyoyi da muhallansu. Duk da cewa sojojin Najeriya sun rage ƙarfin mayakan, amma har yanzu suna kai munanan hare-hare a kan fararen hula da kuma wuraren tsaro. A yau Lahadi, sojojin Isra'ila sun ƙara dannawa a unguwar Shijaya da ke arewacin Gaza, kana suka ƙara kutsawa a yammaci da tsakiyar birnin Rafa da ke kudu, inda suka kashe aƙalla Falasɗinawa 6 kana suka lalata gidaje a cewar mazauna wuraren. Tankokin yakin Isra'ila da suka koma cikin Shijaya kwanaki 4 da suka wuce sun yi ɓarin wuta a kan gidaje da dama, lamarin da ya sa iyalai suka makale suka gaza ficewa a cewar mazauna yankunan. Masu kada ƙuri'a a faɗin ƙasar Faransa sun dungumar rumfunan zaɓe yau Lahadi a zaɓen zagaye na farko na majalisar dokoki da ake kallo na musamman da ka iya miƙa gwamnati a hannun masu kishin ƙasa masu ra'ayin mazan jiya a karon farko tun zamanin Turawan Nazi. sakamakon zaben zagaye na biyu da za a kammala a ranar 7 ga watan Yuli ka iya yin tasiri ga kasuwar hada-hadar kudi a Turai da taimakon da kasashen yamma ke yi wa Ukraine da kuma yadda za a kula da makaman nukuliyar Faransa da harkokin soja a duniya.
Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger da kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tayani gabatar da shirin da kuma wadda ta daidaita mana sauti Fiona Wamainan Dudu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. An jima da daddare, idan Allah ya kai.